America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asabahin ranar Laraba 19 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarin.
Gwamnatin Sudan ta gudu ta ce za ta nemi ra'ayin 'yan kasar akan ko ya dace ta na'am da yarjejeniyar ya samu zaman lafiya ko kuma a'a. Wani dan jam'iyyar Democrat ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa yarjejeniyar da kasar Iran ta kulla da gigan kasashen duniya akan shirin nuclear ta. Hukumomin kasar Thailand kuma sun fara neman wasu mutane dangane da harin da ya kashe akalla mutane 22.
To kanun labaran kenan. To yau fa take ranar jinƙai ta duniya. Kowane hali waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su ke ciki.
Ba kuɗi amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona an rusa gidajensu, awaki, tumaki, shanu an kwace, mutane suna nan a firgice.
To sai dai wasu ƙwararru na ganin 'yan Boko Haram ɗin ma kansu sun fara tagayyara, dajin ma ya fi ƙarfinsu har ma?
Yanzu ma mahiyancin abubuwan da suke yi suna shiga cikin jama'a ne, suna sadiya, suna yin ta'adda.
Kuma kamar kowace ranar Laraba, yau ma Sahabu Imam na tafa da shirin da makaradiya a yau. To amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawayen ƙasar da shugaban ƙasar Salva Kiir ya ƙi rattabawa hannu. Jiya Talata, ministan yaɗa labarun ƙasar Michael McCoy ya ce jami'an ƙasar za su tuntuɓi 'yan ƙasar akan ko ya dace su yi na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Ministan harkokin wajen ƙasar Barnaba Matai Benjamin ya ce yau Laraba ne idan Allah ya yarda gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun siyasar ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki domin tantance yadda za a inganta shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Ya ce shugaba Kiir ya ƙi rattaba hannu a kan yarjejeniyar ce domin masu shiga tsakani ba su haɗa da ɓangarorin da aka ba da shawarar a yi wa kwaskwarima ba. Tide shugaban 'yan tawaye Rick Macha a ranar Litinin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar abin nan Addis Ababa sa'o'i kafin wa'adin da ƙungiyar raya tattalin arziki da haɗin kan ƙasashen yankin da ake cewa IGAD ta taƙaice ta tsayar ya cika. An dai tsara yarjejeniyar ce da nufin kawo ƙarshen yaƙin basasar watanni 20 da ya raba fiye da mutane miliyan 2 da matsuguninsu. Amurka ta bayyana takaicin cewa gwamnatin Sudan ta kudu ta yi watsi da damar da ta samu na samarwa a 'yan ƙasar zaman lafiya.
Wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar Democrat daga mazaɓar jihar New Jersey mai suna Robert Menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar tsagaita shirin nuclear Iran, matakin da zai ƙara sa ta baba ga yiwuwar samun amincewar Majalisar Dokokin Amurka. Sanata Menendez ya yi wannan furici ne a jiya Talata a lokacin da yake gabatar da jawabi a Jami'ar Seton Hall. Ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar za ta baiwa Iran zarafin ƙera makamin nukiliya. Ya ce in dai har Iran za ta samu damar mallakar bom ɗin nukiliya, to ba da sanya hannunsa ko yardarsa ba. Ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar, kuma idan aka buƙace shi zai sake jefa ƙuri'ar. Muddin dai shugaba Obama ya hau kujerar naƙi a kan matakin da majalisar ta ɗauka. Sanata Menendez ya ce shugaba Obama ya yi kuskure a lokacin da ya ce yarjejeniyar za ta dakatar da shirin nukiliyar Iran kacukan. Ya ce a baya Iran ta sha karya alkawarin da ta yi. Ya ce abinda yarjejeniyar ta tanada rage ƙarfin shirin ne, ba yin watsi da shi kwata-kwata ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Thailand ya ce a jiya Talata hukumomin kasar suka fara neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120 a Bangkok babban birnin kasar. Ya ce akwai wasu mutane da suke kokarin nankasa kasar saboda wasu dalilai. Daya daga cikin mutanen da hukumomi suka gani a hoton bidiyon an ganshi yana barin wata jaka akan benci kafin ya yi tafiyarsa. Hukumomi sun ce jim kadan bayan mutumin ya bar wurin ne fashewar ta aku, kuma a jiya Talata wata fashewa ta aku a kusa da wata tasha na birnin Bangkok da ke kusa da gabar teku. Yan sanda sun ce an jefo wani dan karamin abu daga kan gada. Hotunan bidiyo sun nuna yadda wannan abu da aka jefo ya fada cikin ruwa sannan ya yi bindiga, to amma babu wanda ya jikata.
Jiya Talata aka yi addu'a a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke arewa maso gabashin kasar China domin tunawa da waɗanda fashe-fashen da suka auku a makon jiya a wani wurin adana kayan wato kayayyaki suka rutsa da su. Fashe-fashen da suka kashe akalla mutane 114 a wata hanya da ke kusa da inda fashe-fashen suka auku, mazauna yankin da masu aikin sa kai sun gabatar da hurannin kallo domin karrama ko kuma mutunta waɗanda fashe-fashen suka rutsa da su. Gidan talabijin na ƙasar ya kuma ba da labarin cewa an yi addu'o'i a wasu wuraren a birnin Tianjin, ciki har da wurin da fashe-fashen suka auku da kuma wasu unguwanni. Ruwan sama da aka yi a jiya Talata ya dagula ayyukan farfadowa, ya kuma ƙara janyo fargabar yuwar sinadaran kimiyya su ƙara janyo wa jama'a illa. Fiye da mutane 107 ne suka ji raunuka, kuma akwai wasu mutane 57 da har yanzu ba a san inda suke ba, yawancinsu 'yan kwana-kwana ne.
Waɗanda suka cancanci yin zaɓe a ƙasar Sri Lanka sun goyi bayan gwamnati mai ra'ayin sauyi a sakamakon da aka gabatar jiya Talata. Suka yi watsi da begen tsohon shugaban ƙasar Mahinda Rajapaksa na sake komawa kan ragaman mulki. Sakamakon ƙarshe da hukumar zaben ƙasar ta gabatar ya nuna cewa jam'iyyar ƙawance ta tsohon shugaban ƙasar wato ta kasa samun rinjayen kujerun wakilan majalisar dokokin ƙasar da take bukata domin ta kafa gwamnati. Prime Minister ƙasar Ranil ya ce yawancin 'yan ƙasar sun goyi bayan abin da ya kira iya gudanar da harkokin mulkin gwamnatinsa a zaben da aka yi a ranar Litinin. Sakamakon zaɓe a hukunce ya nuna cewa jam'iyyar United National ta Prime Minister ƙasar ta lashe kujeru 106 daga cikin kujeru 125 na majalisar dokokin ƙasar, yayin da jam'iyyar tsohon shugaba ta United People's Alliance ta lashe kujeru 95.
To, labaran duniyan kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yau take ranar jin ƙai ta duniya, wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan halin da waɗanda yaƙe-yaƙe da rikice-rikice suka rutsa da su ke ciki. To, koyaya 'yan arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita ke ganin wannan ranar? Dr. Fogu Bitrus ɗaya ne daga cikin dattawan garin Chibok da ke wannan yankin.
Yadda aka kaide aka sa wannan ranar, iya da kyau domin mutane suna wahala da yawa a duniya, ba a nan Najeriya kaɗai ba, kuma a san yadda za a tallafa musu don su koma rayuwansu yadda yake a da.
To,
wannan muhimmiyar rana ce.
To, Dr. Bitrus, arewa maso gabashin Najeriya inda rigimar Boko Haram ta fi addaba, a waɗanne matsaloli suka fi damun mutanenka, sannan kuma ta yaya kake ganin attajirai ya kamata su agaza musu?
Mutane ne suna nan a zaman kwanciyar lafiya, aka zo aka kakkashe musu mutane waɗanda su ne masu taimako wajen ba da abinci da taimaka yara da gajeru. Mutane sun gudu, sun bar gidajensu, sun je wuraren da ba nasu ba, rayuwan akwai wahala, ba kuɗi, wasu amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona, an rusa gidajensu. Awaki, tumaki, shanu duk da suke da shi an kwace, haka suka gudu. Mutane suna nan a firgice, shine irin rayuwan. Don haka dole a nemi taimako don a samu zaman lafiya, a samu kwanciyar hankali.
To ta kake ganin attajirai da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su busu taimaka ma jama'ar ku?
Zaman lafiya din ne na farko, wato a yi kokari a wannan abun ta daina. Boko Haram kuma ya za a yi a yi sami hanya da za su daina abun da suke yi. Abu in ya zo na ra'ayi ba bindiga ne kadai zai iya maganta shi ba. Koyar da tarbiyya na kwarai, ƴan Boko Haram tunda suna jin rediyo wasunsu za su ga cewa ifa. In an iya an maganta wannan, dan daga nan za a zo a yi kokarin yadda mutane za su koma gidajensu su ji gaba da harkan rayuwarsu.
To koyaya su kuma kungiyoyin rajin tallafa ma mabukata irin waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su suke ɗaukar wannan ranar? Malam Aminu Sule shi ne shugaban kungiyar kare mabukata ta Network for Justice.
Rana ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce duk attajirai da 'yan Najeriya gaba ɗaya ko kuma ga waɗanda suke kusa da inda ake ajiye waɗannan mutane su je wurin su nuna musu kula, su ɗan taimaka musu da abubuwan za su taimaka musu kuma su yi musu addu'o'i.
Yawwa, to shin ka gamsu da rawar da attajiran Najeriya ke takawa musamman dangane da matsalar da waɗanda rigimar Boko Haram ta ritsa da su ke ciki?
Gaskiya ban gamsu sosai ba. Domin yawan attajiran da kuma yawan waɗanda abin ya shafa da kuma irin dukiyar da suke da shi, sai ga kaman abubuwan da suke kaman yayi kaɗan. Domin idan ka tafi wuraren nan da 'yan gudun hijiran nan suke, sai ka ga yaran na cikin wani hali wanda gaskiya kaman mabarata haka, a kulan dai sai dai sama-sama haka. Sai ka ga dai yawanci ƙungiyoyi ne suka ɗanfiɗan ta taimaka, wanda kuma ƙungiyoyin nan suna samun kuɗinsu ne wurin ƙananan gudunmuwa da suke bayarwa ya suya su. So ina ganin kaman ya kamata a ce attajiranmu su ɗan ƙara ƙaimi su wuce abin da suke na wannan gudunmuwa da suke bayarwa a wuraren.
To kufa ƙungiyoyi masu zaman kansu a wace rawa kake ganin ya kamata a ce kuna takawa?
To yawancin ƙungiyoyi ka san ayyukanmu na faɗakarwa ne da kuma nuna mu gwamnati halayen da mutane suke ci da kuma taimaka ma jama'an wurin nemo haƙoƙinsu. To kaga muna da ɗan iyaka, za ka samu wasu ƙungiyoyin gaskiya ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar nauyin irin wa'annan. Ya kamata a ce attajiranmu musamman ɓangaren ilimi, gaskiya babu wani abin nan na karantar da su. Sa'an nan maganan abinci da sutura, in ka ga halin da suke ciki kan sutura gaskiya za ka tausaya musu kwarai da gaske. To a ƙara ƙaimi a nuna musu kula da ɗan lura haka, har kuma a kai lokacin da za a sake dawo da su cikin jama'a.
To Allah ya taimaka. Sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda masana a wani babban taro kan tsaro suka yi tsokaci kan matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗaukawa a baya-bayan nan, ciki har da shirin ɗaukar ƙarin 'yan sanda 10,000. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
A niyyar ɗaukar ƙarin 'yan sanda 10,000 da shugaba Buhari ya yi a taron tsaro da rundunar 'yan sanda ta shirya Abuja, na nuna ƙarancin 'yan sandan da yadda wasunsu ma suka zama masu kare lafiyar jami'an siyasa da 'yan ƙalilan ne a tsakanin al'ummar Najeriya mai kimanin mutum miliyan 170. Shugaban da ke ƙara nana ta muradin gwamnatinsa na tabbatar da tsaro na jawo al'umma kusa da 'yan sanda don aiki tare, da hakan zai daƙile miyagun laifuka kamar fasa gidaje, fashi da makami, sace shanu da mutane don samun kuɗin fansa. Shugaban wata ƙungiyar haɗin kan Fulani Usman ya yi ƙorafin yawan bara gurbi a tsakanin 'yan sanda.
Ɓangaren abin da yake faruwa iya ce kan titi kaza Fulanin mu sun tare sun yi amiroba kan titi kaza Fulanin. To matsalan da yake faruwa daga hukumomin Najeriya ne, sai ka tarar da kan yara sun yi fada tsakaninsu da ya sari da DPO na dagacin garin a haɗa kai da shi a ɗaure yaron da babansa a yi ta cin shanun, sai an cinye masa an ga ba ko saniya ɗaya a rugan anna a sake su. To kaga ya sake su ba shaniya, sai me ya rage? Dole su tafi su yi sata.
Masanin harkokin tsaro Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya na da ƙwarin gwiwar irin wannan taro da ke da sa hannun fararen hula zai kawo ƙarshen ƙalubalen tsaron. Dan Ali bai tsaya nan ba, sai da ya taɓa Boko Haram da ke addabar musamman ma al'ummar arewa maso gabashin Najeriya.
Lokaci ya fara kawowa, suna ganin cewa abubuwa suna haita hannunsu. Waɗanda sun kama ƙasa ko daga baya aka zo aka har suna kafa tuta a wurare, daga bayan nan kuma suka zo aka fitar da su suka koma. So za ka ga cewa yanzu ma mahiyancin abubuwan da suke yi suna shiga cikin jama'a ne, suna sadiya, suna yin ta'adda. yanzu ya zo da lokacin da suka ga abu ya fara fin ƙarfinsu cewa a do as sulhu shi ne zai zama mataki na gare su na fara raguwar ƙarfinsu ya fara ragewa, so dole su dawo wa jama'a.
Sufitu janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arase ya tura motocin sintiri 555 don mai gurbin wasu sassa da aka janye shingayen sojoji don magance maimakon tabbatar da tsaron suke bugewa da cin zarafin waɗanda ba su da laifin komai ko ko wani ɗan zargin da ba bincika ba maimakon a tafi kotu. Nasura da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A shegari ɗin da ya ɗan sanda rigima ba za ta tashi. Ya wani shege za ya tada ta, yanzu ɗan sanda su kama shi, in ya yasa a zikira shi, in kuma ba mu za.
To Allah shi kyauta a kuma gaida El Hikaya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin, ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya ta gamu da fushin kotun ma'aikata. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin 17 ga watan nan ne ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta gamu da fushin babbar kotun ma'aikata wacce ta yanke hukunci cikin bara kan ƙarar da wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar Obina Edwin Nama ya shigar kan take masa haƙƙi a tsawon shekaru 36 da yana aiki. Kotun ta ba shi gaskiya kuma ta ba da umarnin a biya shi diyyar naira miliyan 84. Tun bayan hukuncin, ma'aikatun da wannan hukunci ta shafa suka fara jan ƙafa kamun jiya. Ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa.
Dauki ba daɗi tsakanin jami'an kotun ma'aikata da ma'aikatar ƙasashen wajen Najeriya kan rashin bin umarnin kotun na biyan tsohon ma'aikacinsu Obina Edwin Nyama haƙƙin naira miliyan 84 ya ja hankalin ɗaya daga ɓangarorin ƙungiyar ƙwadago da ta ce za ta zuba ido kan lamarin. Kotun dai da ta yanke hukuncin tun Fabrairun bara ta buƙaci ma'aikatar wajen ta kwararta ta kuɗi da hukumar kula da ma'aikata da su biya tsohon ma'aikacin Nyama diyar haƙƙoƙinsa na aiki, amma ba su bi umarnin ba, da ya kai ga neman awon gaba da motocin ma'aikatar masu tsadar gaske har ma da rufe ma'aikatar. Lokacin da na isa babban ƙiwarin ma'aikatar da yammacin Talata, na tarar da motar ɗaukar kaya da kotun ta turo na nan tsaye. Bayan labarin ala tilas, ma'aikatan kotun suka saula don su da kai rahoton ga 'yan sanda. Comrade Nasiru Kabir jami'in ƙungiyar ƙwadagon ne.
In zaka lura zaka ga motar da kotun ta zo da shi ga ta nan ja kana kallanta, wanda ta yi ƙoƙarin cewa kotun nan idan ba za ta biya shakokinsa ba to za ta rufe wannan ma'aikata ko kuma a ɗibi ƙaddarorinta a je a sayar a biya wannan ma'aikaci. Sai ya zama na wannan ma'aikata gashi nan kana kallo har motar su rufe ta sun hana ta fita. Saboda haka shine muka ga cewa wannan rashin adalci bai yiwu ba, kuma muna mai jawo hankalin shi mai girman shugaban ƙasa to Jinar Muhammadu Buhari da ya sa baki cikin wannan al'amura ya ga yadda ake wato takewa wato jama'a hakkokinsu. Wannan jami'i ma'aikaci ne wanda ya yi aiki a wannan hukuma, sun hana shi albashinsa, sun hana shi wasu ato a hakkokinsa, ya tafi kotu kuma kotu ta ce a biya shakin shi, amma an yi buruz da wannan doka na kotu.
Amma matsayinku na 'yan ƙwadago da yake wato tsohon ma'aikaci ne, ba za ku iya shigowa kai tsaye ku tallafa masa ba kenan?
A za mu shigo a gefen wato ya kawo wannan magana wato gefenmu na Joe Ajeru, ya kai gefen wato ƙungiyar ƙwadago na gefen Ayuba Babba, aka kawo wannan magana gurinmu wato ƙungiyar ƙwadago ta gefen Joe Ajeru, muka ga kuma ya kamata ya zama wajibi mu fito mu taimake shi mu tabbatar an kwato masa 'yancinsa. Ai tsohon ma'aikaci har yanzu yana wato ƙungiyar wato ƙwadagon nan wanda ake kira Nigerian Union of Pensioners, akwai ƙungiya ta pensioniya.
Shin menene matsayi ko hurumin wannan kotu ta ma'aikata? Barista Modibo Bakari lauya ne a Abuja.
Matsayinta yana nan kamar High Court a jiha ko kuma Federal High Court. In zaka dauka kara daga wujinta Court of Appeal zaka tafi. To yanzu an taka umurnin kotu. Matsala babba ta daya akwai contempt of court wanda ake kira feshi kuriya contempt. Abunda aka yi musu kamar an yi ma alƙalin ne da kotun a cikin harabar kotun ko a cikin zaurin kotu. Sai su je su shigar da kara akan wannan a gurfanar da jami'an gwamnati da suke da hannu a wannan, to jami'an da suke da hannu a ciki haƙƙi yana taya a wurinsu, za a gurfanar da su a gaban kotu akan contempt proceeding. Idan kuma har an zo an tabbatar da wannan hukunci a kansu an yanke shari'a, to ana iya karsu fursuna ne ba tare ake shi a contempt proceeding ba, a contempt of court ba.
Yayin da ma'aikatar wajen ba ta fidda wata sanarwa ko zanta da manema labaru ba, yanzu dai za a jira ga matakin da kotun za ta dauka a gaba.
To menene sa kotun ta dauki wannan mataki, kuma ta yaya ne za ta sa waɗannan ma'aikatu su mutunta wannan hukunci? Tambayar da na yi wa lauya Hassan Liman kenan.
To matakin da babban kotun ma'aikata na Najeriya ta dauka na bada umarni a zartar da hukuncinta ta yi ne bisa ga doka, bisa ga yanda tsarin mulkin Najeriya ta yadda ta yi haka a karkashin kashi na 6, karamin kashi na 5 da kuma kashi na 254 da kuma doka musamman wanda ake kiransa dokan zartar da hukunci, wato Sheriff and Civil Process Act, wanda ake aiki da shi a ƙasar Najeriya. Wannan ta yi shi ne na bisa ga doka yanda ta ba da umarni a zartar da hukunci.
Haka.
Haji Sabo.
To Haji Hassan, wannan umarni ta bar shi ne ta je ta sa a ɗebi motoci na gwamnati, motocin alfarma wadda ta yi lissafi idan aka yi gungun motocin nan za a iya samu waɗannan kuɗaɗe da ta zartar da hukunci a kai. Ana iya aiwatar da haka kan gwamnati ma?
Kamar yadda na faɗa maka Haji Sabo, in aka yanke hukunci a kan ko ɗan mutum ko gwamnati a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya, kashi na 6, ƙaramin kashi na 6 na tsarin mulkin Najeriya, aka ce duk hukunci da kotun za ta zartar a ƙasar nan, wato ƙasar Najeriya, za a zartar da ita ne bisa ga hanyar shari'a kamar yadda doka ya ce a yi. To a doka na zartarwa, ko da gwamnati ne aka yanke hukunci a kanta, ko ma'aikatan gwamnati aka yanke hukunci a kanta, ko wani jami'in gwamnati aka yanke hukunci a kan shi, to za a iya zartar da hukunci a kan ita ma'aikatan gwamnatin nan ko kuma jami'in gwamnatin bisa ga tsari yadda aka shimfiɗa a ƙarƙashin doka. Amma in za a yi, za a bi yadda aka ce doka ya ce a bi. Amma a ce a je a rufe wuri gaba ɗaya, kamar yadda na karanta a cikin jarida, to wannan ne fa ina tsammani ba yi abin da ya dace ba. Amma ya kamata mu bincika mu san shin an rufe wurin ne ko me ya faru. Haji Sabo, ina jin ka.
A fahimtarka, idan an hana su fita ne, in an hana su zartar da umarnin kotu ne, shi kansa wannan yana iya zama laifi?
Yana iya zama laifi in jami'in kotun ya tafi zartar da hukuncin kotun a ƙarƙashin kashi na 28 na dokan zartar da hukunci na kotun na tarayyar Najeriya, wanda aka yi shi da 1999, amma aka yi masa sabo, aka yi masa gyara a shekarar 2004. Kashi na 28 aka ce duk wanda ya hana jami'in kotun zartar da hukuncin kotun, to shi wannan ma'aikacin kotun ba wai shi kansa zai ɗauki doka ne bisa hannunsa ba, a'a, zai yi ƙoƙari ne ya tabbatar ya kama wanda ya aikata wannan laifin na hana shi zartar da hukuncin, ko kuma ya nemo jami'an tsaro su zo su kama wanda ya hana shi zartar da hukuncin. Wanda ya haka za a kawo shi gaban kotun, za a iya ɗaure shi a yi masa tara a bisa ga ƙa'ida na doka na zartar da hukunci a ƙasar Najeriya.
Haka. Haji Hassan Liman, a saninka haka ya taɓa faruwa da wata ma'aikatar gwamnati a Najeriya?
Haka ya sha faruwa, amma abinda na sani da yawa yake faruwa yawanci ya fi faruwa da kamfanoni a Najeriya. Amma wannan hukuncin da aka yanke, an yanke ne a kan ma'aikatan harkokin waje da kuma ma'aikatan
kudi
ta ƙasa da kuma ma'aikatan ma'aikata gaba ɗaya na ƙasa. To in aka yanke hukunci, za a zartar da hukuncin nan a kan kowane ɗaya daga cikinsu wanda aka iya samun wannan kuɗin a hannunsa.
To
kamar yadda ka ce, wannan ya sha faruwa, amma a sani na a shekaru nan kusa-kusa ba zan iya kawo misali inda aka aiwatar da irin wannan ba, amma wannan abin da aka yi ba za a ce ya saba wa doka ba. An yi shi ne bisa ga doka, kamar yadda na kaya maka ƙarƙashin kashi na doka na tsarin zartar da hukunci.
Haji Hassan Liman, wani darasi ne za a koya daga wannan al'amari? Su ita wannan ma'aikata da waɗanda wannan haƙƙi ya shafa bayan an yanke hukunci fiye da shekara guda, suka yi breeze da shi a fahimtar ka menene tunaninsu ne yasa ba su mutunta wannan hukunci na wannan kotu ba ta wajin ko su dauka ka kara ko kuma su dauki wani mataki da zai hana a kai ga wannan hali da aka shiga
to a yanzu dai ba zan iya sani sun dauka ka kara ko ba su dauka kara ba Haji Sabo amma darasin da zamu lura da za a kai shine na daya duk wanda yayi abin da ya saba wa doka har aka ce an yanke hukunci to duka fa mu sani fa a karkashin tsarin mulki ko karkashin doka duka mu fa muke a Najeriya kuma ko ina a duniya domin in ba za a bi doka ba ba za a bi ubunnin kotun ba to ba za a samu zaman lafiya a kasa ba
masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri Yanzu a madadin Nasira da mai likaya da lauya Hassan Liman da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to a gaishe ka to ko me yayi zafi a Kaduna shi kuma ba wuta ba
yakin cacar bakin nan tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya mai wakiltar shi a tabbiyin jihar Kaduna Komar Shehu Sani na ci gaba da tsamari saboda magoya bayan kowane bangare na ci gaba da jifan juna da kalamai masu zafi
to za a ji cikakken rahoton a shirinmu na hantsi yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amman fa a takaice
gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da ƴan tawayen ƙasar da shugaban ƙasar Salva Kiir ya kiyarata ba wa hannu Jiya Talata ministan yaɗa labarin ƙasar Michael McCoy ya ce jama'an ƙasar za su tuntuɓi 'yan ƙasar akan ko ya dace su yi na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar Democrat daga mazaɓar jihar New Jersey mai suna Robert Menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa yarjejeniyar shirin nuclear Iran matakin da zai ƙara sa tababa ga yiwuwar samun amincewar majalisar dokokin Amurka akan wannan yarjejeniyar. Jiya Talata ne kuma aka yi addu'o'i a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar China domin tunawa da waɗanda fashe-fashen da suka auku a makon jiya a wani wurin adana kayayyaki ya rutsa da su fashe-fashen da suka kashe akalla mutane 114. A wata hanya da ke kusa da inda fashe-fashen suka auku mazauna yankin da masu aikin sa kai sun gabatar da furannin kallo domin karramawa ko kuma mutunta waɗanda fashe-fashen suka rutsa da su. Prime Minister ƙasar Thailand ya ce a jiya Talata hukumomin ƙasar suka fara neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120. A Bangkok babban birnin kasar ya ce akwai wasu mutanen da suke kokarin nankasa kasar a saboda wasu dalilai waɗanda suka cancanci yin zaɓe a kasar Sri Lanka kuma sun goyi bayan gwamnati mai ra'ayin sauyi a sakamakon da aka gabatar jiya Talata suka yi watsi da begen tsohon shugaban kasar Mahinda Rajapaksa na sake koma kan ragaman mulki sakamakon ƙarshe da hukumar zaben kasar ta gabatar Ya nuna cewa jam'iyyar kawancen ta kasa samun rinjayen kujerun wakilan majalisar dokokin ƙasar da take bukata domin ta kafa gwamnati.
To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.